Lura da irin abubuwan da suka wakana a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne yasa ƙungiyar fafutuka ta MPCR da haɗin gwiwar wasu fitattun masanan doka irin su Professor Jibril Abarshi na Jami'ar Yamai ƙaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a game da wasu muhimman dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka a gudanar da zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu cikin kyakkyawan yanayi. Haka kuma a ɗaya gefe masana na ganin buƙatar an karar da kotun tsarin mulkin ƙasa kanta game da wasu kurakuran da ke gurɓata zaɓe. Alhaji Nuhu Arzika shine jagaban wannan tsari.
Mutanen mu ba su neman su san doka, ba su neman su san mi doka ta hodi, ba su neman su san ko mi ya kamata a yi. Duk abin da ake hodin ga tsarin zaɓe babu abin da ba a hodi, duk wanda ya kamata a yi an hode shi. To yanzu shi ya samu kai nazarin ce, to tunda abin yanzu haka nan za mu tunatar da ita kanta kotun koli na cewa ai a doka ce an ce cikin aikinta tana da aikin larwon tahiyar da zaɓe, tahiyar tsarin zaɓe, ta diba ta ga yadda ake na ana tsara shi, yadda an ka tsara shi SK yana daidai, yana bisa kan hanya, kuma kamin ta ba da tsayarwa da sakamakon da an ka kawo kuma yannan ta yanke shi. In akwai yanda aka yi kurakurai, to tana da hanyar ta ce ta soke wannan zaɓe da yanke kaza na wuri kaza na wuri kaza.
Taron muhawarar MPCR ya gano cewa wajibi ne a nan gaba kotun tsarin mulkin ƙasa ta aika wakilai a wuraren da ake korafin an aikata ba daidai ba a yayin gudanar da zaɓe domin tantancewa kanta gaskiyar lamari.
Ƙuduri na 102 ya ba da dama ta tashi da nan ta aika mutane ko'ina a cikin ƙasa ta yi larwai da kanta a ranar zaɓe ta ga abin da an kai, kuma tun ba ranar zaɓe ba, kai hatta lokacin ana campaign hakinta ne zaje ta gani SK ana nan ana yin campaign wadda doka ta ce. In ana yin campaign wadda doka ta ce ba tana iya gano an yi campaign ba wadda doka ta ce ba, kenan sai ta ce na an yi ba daidai ba. To wannan yana cikin kundin tsarin zaɓe. Eh, da kotun koli bata gane ba ko bata yi ba, bata aikata ba na cewa ta aika mutane da kanta dan ta shaida, to ya kamata a gaba ta yi haka.
Yan siyasar da suka halarci wannan zama sun yaba da wannan yunkuri. A cewar wani dan siyasa Adamu Ismail, hanya ce ta wanzar da zaman lafiya a ƙasa.
Duk ƙasar da ba ta da doka da oda, ba a biyar doka, to gaskiya akwai matsala. Kuma demokaradiyya tana dorewa ne ta tabbata in ana biyar dokokin ƙasa. Kela in ana san demokaradiyya ta karfafa, dole sai an bi dokokin ƙasa.
Haɗin gwiwar na MPCR da masanan doka ya jaddada aniyar ci gaba da shirya irin wannan muhawarar bainar jama'a a nan Yamai da sauran yankunan Nijar har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da zai hada Muhammad Usman na RDR canji ta ƙawancen hamayya wato Kafafenta A, da a ɗaya gefe Bazum Muhammad na PNDS tarayya ta ƙawancen Coalition Bazum da Milvanta A. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.